Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da
Usman Ahmad Kabara ga kuma kanin labarai. Kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ƙasar Sudan ta kudu na hana al'ummar ta ficewa da gangan daga cikin ƙasar. Jami'an Turkiya sun ce an kama wasu daga cikin sojoji 2839 da suka hada da manyan hafsoshi waɗanda suka yi yunkurin kifar da gwamnati a shekarun jiya Juma'a. A yau Asabar kasar Faransa ta fara hutun zaman makokin da ta bayar a duk fadin kasar na mummunan harin nan da aka kai da babbar motar da ya kashe mutane kusan 84.
To kanin labarin kenan. Bayan kun gama jin labaran duniya yau Asabar 16 ga watan Yulin shekara ta 2016, za ku ji kaɗan daga cikin abubuwan da taron kolin kungiyar ƙasashen Afirka zai duba. Gwamnatin jihar Niger kuma ta gabatar da wani ƙudurin doka da ya tanadi ɗaurin rai da rai ga waɗanda suka aikata wasu laifuffuka ciki har da fade. Kada kuma a mance kamar kowace ranar Lahadi, Ibrahim Garba zai gabatar da amsoshin tambayoyinku.
Jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran. Kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ƙasar Sudan ta kudu tana hana mutanenta ficewa daga cikin ƙasar da gangan. Wata mai bincike ta Amnesty International mai suna Elizabeth Deng ta faɗi cewa jami'an ƙasar ne suke hanawa ta hanyar bawa kamfanonin zirga-zirgar jiragen sama umarnin ƙin ɗauka duk wani namiji ɗan Sudan ta kudu da ya yi yunkurin shiga don barin ƙasar ta filin jirgin saman Juba babban birninsu. Dama wasu masu shiga ta Uganda ta mota akan iyakar Nimule. Amnesty na kira ga gwamnatin Sudan ta kudu din da ta tabbatar cewa jama'a za su iya shige da fice a cikin kasar zuwa wata kasa, sannan su tabbata masu gujewa tashin hankalin kasar na da damar ficewa lami lafiya. Wakilin Sudan ta kudu a majalisar ɗinkin duniya Akwai Bona Molal ya musanta zargin cewa gwamnatin su na hana 'yan Sudan ta kudu ficewa daga cikin kasar kamar yadda Amnesty suka bayyana. Jami'an Turkiya sun ce an kama wasu daga cikin sojoji 2839 da suka hada da manyan hafsoshi waɗanda suka yi yunkurin kifar da gwamnati a shekarun jiya Juma'a. Haka an tabbatar da rahoton dakatar da alƙalai kusan 2745 bisa zargin alaka da wani malamin addini Fethullah Gulen. Kafar yada labaran Turkiya ta ce an miƙa sammaci 140 ga wasu ma'aikatan babbar kotun ƙasar. Malamin da aka zarga da hannu a wannan yunkuri Fethullah, wanda yake zaune a jihar Pennsylvania ta nan Amurka, ya nisanta kansa da yunkurin juyin mulkin. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Turkiya bata buƙaci a miƙa shehin malamin ba, to amma Amurka a shirye take ta miƙa shi matuƙar aka sami ƙwararren hujjojin cewa yana da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka kai wanda bai kai ga gaci ba. Har yanzu dai ba wanda yake da yaƙinin ko suwa yake rike da ikon shal kwatar kasar ta Turkiya ta sojoji. Prime Minister kasar Binali Yildirim ya yi jawabi ga dubban jama'a a yau Asabar game da yunkurin juyin mulkin da aka yi, ya ce wannan kuma abu bai yi nasara ba wanda kuma suke kan iko na kasar. A yau Asabar kasar Faransa ta fara hutun zaman makokin da ta bayar a duk fadin kasar a mummunan harin nan da aka kai da babbar mota wanda ya kashe mutane 84 hada da yara 10 da kuma wasu guda 200 da suka jikkata. Wani bafaransham balarabe dan asalin kasar Tunisia Muhammad Lahouech Boulel shine mai shekaru 31 ya kai wannan hari kuma mazauni ne na garin Nice. Ya kusa ya kutsa ne cikin al'umma a shekarun jiya da babbar mota lokacin da jama'a ke bikin yanci da walwala da ake kira Bastille Day wanda ake a birnin Nice a kasar. Rahotanni sun ce hukumomi ba su kalle shi a dan ta'adda ba a baya, duk da cewa an sha kama shi da ƴan kananan laifuka ciki har da wani rikicin na laifi da aka yi na makami a watan Janairu wanda hakan ya ja masa daurin talala na je kaka gyara halinka na wata shida. Tsohuwar matar Muhammad din tana cikin waɗanda ƴan sanda suke bincike, sannan suna da yaya uku tare da ita. Tana cikin wanda suke son su gane ko yana da hannu a cikin kungiyar ISIS ko makamantansu. Su dai kungiyar ta ISIS tuni suka ce shi wannan Muhammad wani ne daga cikin jikajikan sojojinsu da suke jinjina masa a wannan jihadi da ya yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan Washington DC. Wani dan gudun hijirar sa kai kuma shugaban jam'iyyar adawa Sam Rainsy ya roki majalisun dokokin kasashen Turai da su sa ido akan kasar Cambodia don magance rikicin gwamnati da na ƴan adawar kasar da kuma kisan gillar da aka yi wa wani fitaccen mai sukan lamirin gwamnatin kasar Kem Lee a makon da ya gabata, da yake magana da murya Amurka bayan gama jawabinsa ga ƴan majalisun Turai. Rainsy ya ce yana fatan Turai za ta bi diddikin lamarin ta kuma zama musu matashi ya daga abinda ake sa ran zai iya zama rikici tsakanin gwamnatin da kuma ƴan adawar. Haka kuma yayin da ƴan majalisar kungiyar Turan ke da damar kada kuri'ar kakaba takunkumi game da lamuran da suka shafi kisan kai da cin zarafin muhalli, ya ce suna tunanin dakatar da harkokin kudade ga duk wanda ake zargi da laifi a cikin kasar. Ya kara da cewa ƴan siyasar Turai na bayyana sha'awar su game da ganin kasar ta Cambodia ta aiwatar da sahihin zaɓe nan da wasu shekaru masu zuwa, wanda ya ce hakan ne kadai zai iya kawo hanyar canji da kwanciyar hankali tare da demokuraɗiyya. A ƙarshe, wata kotun tarayya ta ɗaukaka ƙara a nan Amurka ta yanke hukuncin cewa ƙaramar kotun da ta yanke hukuncin cewa sojojin ruwana da damar amfani da na'urar da ake kira sona sun yi kuskure. Wannan na'ura dai ana amfani da ita ne wajen gano jiragen ruwan soji a ƙarƙashin teku. To, amma kotun tarayyar ta ce amfani da sona ɗin zai iya cutar da halittun da ke rayuwa a cikin teku, wanda suka haɗa da kamar manyan kifayen da ake kira shark da da sauran halittu makamantansu. Sannan ko ba komai na'urar za ta dama musu lissafin yadda suke neman abinci ko farautar abincin da za su ci da kuma yanayin hayayyafar da suke yi a ƙarƙashin teku. Tokar da aka yankin a shekarar 2012 wacce hukumar kula da teku da ayyukan lura da kifaye suka runguma da sa sharaɗin cewa duk lokacin da sojojin ruwan ke amfani da na'urar, to da zarar sun hangi dabbobi na ruwa a kusa da jiragen ruwansu, to dole su kashe na'urar kafin su ci gaba.
Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, wanda Usman Kabara ya karanto. Madalla, gobe Lahadi idan Allah ya kai mu a hukunce za a fara taron kolin kungiyar kasashen Afrika a birnin Kigali na kasar Rwanda. To, amma an ba da rahoton cewa a yau Asabar shugabannin da suka halarci taron suka yi wani taro a keɓe da ake cewa retreat da Turanci. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya dubi wasu daga cikin abubuwan da taron zai mai da hankali a kansu.
Taron na tarihin Afrika da aka fara yau a birnin Kigali kasar Rwanda, batutuwan zaɓuɓɓukan kwamitocin na AU da fasfon AU na bai ɗaya sun suka fi jan hankali. Ministan harkokin wajen Najeriya, Mr. Geoffrey Onyema, ya ce Najeriya ta so yin takarar shugabancin kwamitin tsaro na tarihin Afrika, amma tun da ƙasar da ke rike da mukamin a halin yanzu wato Algeria ta nuna muradin yin tazarce, to Najeriya ta janye. Onyema ya ce amma da za a ɗage taron zuwa na lokaci, kila Najeriya ta yi takarar. Ƙwararre kan hulɗar diflomasiyya kuma tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Sudan, Ambassador Suleiman Dahiru, ya ce wannan shiririta ne.
Ni abun gaskiya ya ɗaure mun kai. In har Najeriya ba ta so ta sai da ɗan takara don Algeria suna so su ci gaba da rike wannan kujeran. Ko da an yi wannan taron huda ba an ɗaga zuwa wani lokaci, bai kamata a ce wai Najeriya za ta tsaye da mutum ba. in dai Najeriya ta yi tunanin cewa za ta sai da mutum a sai da mutumi su je su yi karo a wajen taron wanda Allah ya bashi Allah ya bashi
samar da fasfo na bai daya shi ma na jin yau tsoro da fargaban yaduwar makamai tsakanin yan ta'adda kamar yadda tsohon Hafsa a rundunar sojan Najeriya Aliko Erashid Harun ke cewa
akwai matsalolin da za a samu a wannan abubuwan da su wannan African Union suke so su tattauna akai me zaka a Najeriya ana da cross border su kai wajen 2447 kan wanda ba amanin din su kuma yanzu ka duba sojojin Najeriya da over stretch ba ko ina ne da su rika zuwa zai ce za su kafa sansani ko kuma su rika patrol a wurin ba in ba lokacin da su yan Boko Haram suke so su kwaci boso ai suna da wani abin da suke so su yi ne saboda daga boso za ka isa agadar zagan agadar kuma da ka iya zuwa har ka je Libya one of the major training camp da ISIS suke da shi a Africa shine Libya tun lokacin ma da akwai restriction ba hana wannan abun ba balle yanzu a ce an ba da free movement gaskiya akwai matsala
ambassador Suleiman Dahiru shi ma na da wannan ra'ayi
me amfanin wannan passport mu muna da ECOWAS a nan na West Africa wanda an kirkiro ta tun shekara 41 kenan amma yanzu kana da ECOWAS passport in ka je wani wasu wurare sai gani ana maka wasu wulakanci da bai kamata ba wannan ma a West Africa ana maka wulakanci dole a ce ka tashi ka je Africa ta kudu ko Afrika ta gabas ko Maghreb wajen kasashen Arabawa wanda su ma kansu duk na basu dauki kansu su ma Afrika bane
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
sai fufu ya banye ya dawo himma bisa kullu zumunci da karama ku gujewa raya da kusuma ba sa hada kayin al'umma hada kai a Afrika muke nema
Allah ya ji kan Abubakar Ladan. Wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana da rahoton cewa Majalisar Wakilan Jihar Niger Arewa maso yammacin Najeriya ta zata da wata dokar da ta tanadi daurin rai da rai akan waɗanda aka samu da laifin yin garkuwa da mutane da satar shawunu da kuma aikata laifin yin fyaɗe.
Dan majalisar da ya kawo wannan kudirin doka dai Honorable Hussein Ibrahim Agayi yayi karin haski akan dalilin da yasa majalisar ta amince da kafa wannan dokar
wadannan abubuwa ba lehu ba damu da shi ba ba dokan da zai rike mutum akan wadannan lehuka so wadanda aka kama ko an kai su gaban alkali shi alkali zai yanka hukunci ne sai da doka kuma tunda ba dokan sai ya sake su abin da ya samu muka duba kenan muka ce lalle ya kamata mu ma mu koyi wasu jiyoyi da suka yi mu ma mu samu doka akan wannan abubuwa
tuni dai kungiyoyi da ma daidaikun jama'a suka yi maraba da zuwan wannan doka a jahar musamman ganin yadda ake samun karuwar aikata irin waɗannan laifuffuka Alhaji Husaini Boso shine mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya
to mu muna jin dadi kore da gaske da wannan dokan da za a kafa saboda idan aka kare channel filani laifuffuka za su karu kuma satan jama'a ba al'adar mu bane kuma ba sana'a bace saboda ka abu daya ne kawai muke da korafi akai muna kira ga ainihin jami'an tsaro mun da suke kamawa su lura da cewa duk wanda bai yi abu ba daga tuhuma in ba a tabbatar da laifi a gare shi ba ka a gurfanar da shi wanda yake an samu tabbas akwai shaidu wallahi tallahi duk abin da aka yi mai mu muna goyon baya haka
to shi ma dai kwamishinan labarai na jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya ce sun yi maraba da wannan dokar
wallahi wannan dokar mu ta yi kyau domin duk wanda yazo sata kayan ka an iya same ka shi ma zai kashe ka ai suna kashe mutane Gara su ma ba a kashe su ba daurin rai da rai akai wannan dokan ta zo cikin lokaci
amma masu ganin akwai dan tsanani akan abun me
za ku wanda yace akwai tsanani to ya riki ya daura makarya gindi kuma yana ya mara ma barayin nan baya duk wanda yace wannan dokan tana da tsanani to shi ma a bincike shi
a yanzu dai majalisar dokokin jihar Niger ta aika kudirin dokar ga gwamnatin jihar domin neman amincewar sa tare da kada hannu akan ta Mustafa Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya
To To haka ne, masu sauraro yanzu dai nan misalin karfe 11 da kusan minti 15 na safe a gogon Washington DC. Kuma lokaci yayi da Ibrahim Garba zai gabatar da amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar su Malam Yusuf Adamu da Malam Haruna Muhammad Katsina kan kungiyar ƴan jaridar Najeriya NUJ da kuma waɗanda suka shugabance ta zuwa yau. Sannan za kuma a ji amsar tambayar su Hadiza da Umi matan Muhammad mai kayan miya Gombe kan Prime Ministocin da Burtaniya ta yi zuwa yau. Bari mu fara da amsar tambayar su Malam Yusuf Adamu da Haruna Muhammad Katsina, masu son sanin tarihin kungiyar ƴan jaridar Najeriya ta ƙasa NUJ da kuma adadin waɗanda suka shugabance ta zuwa yau. Kan wannan ga abin da ya sauƙaƙa. An kafa kungiyar ƴan jaridar Najeriya NUJ a takaice ne ranar 15 ga watan Maris na shekara ta 1955 a Lagos, babban birnin tarihin Najeriya na lokacin. Akwai gibin bayani a tarihin kungiyar ƴan jaridar Najeriya saboda tsakanin shekara ta 1961 zuwa 1969 an cire sunan kungiyar daga jerin sunayen kungiyoyin kwadago da aka yi wa rijista saboda kungiyar ta kasa gudanar da ayyukanta a matsayin kungiyar kwadago. Kungiyar ta kasance mara rajista, inda ta rika gudanar da al'amarorinta a matsayin wata kungiyar mutane kawai har zuwa shekara ta 1977. Kafa kungiyar ƴan jaridar Najeriya ta ƙasa NUJ ƙarƙashin wata majalisar gudanarwar farko mai mambobi 6 a waccan rana mai tarihi a harabar makarantar St. Paul da ke layin Bradford a birnin Ikko, shine cikamakon juyin juyi halin da aka yi shekara da shekaru ana yi na neman haɗa kai da wasu ƴan kishin ƙasa na farko suka yi, waɗanda su ne ma ginshiƙin fafutukar neman ƴancin Najeriya ta amfani da ikon alƙalami. A lokutan farko, gwagwarmaya irin su wadda ake kira Britain must go, wato dole fa Ingila ta tafi, sun bayyana ƙarara har an yi ta buga su a jaridun da yanzu ba su. Waɗancan ƴan kishin ƙasar da ke ta tsuma da ƙaunar ƙasa da hakan kan bayyana irin rubuce-rubucensu sun haɗa da gwamna janar na Najeriya marigayi Owele na Anicha, Right Honorable Dr. Nnamdi Azikiwe, Premier farko na yankin gabas, da marigayi Chief Obafemi Awolowo, da marigayi Sardaun Sokoto Sa'adu Bello, da kuma Alhaji Abubakar Tafawa Balewa, da marigayi Habad Mukauli, da Chief H.O. Davis, waɗanda bayan da aka buɗe jaridar harshen Yarbanci mai suna Iwe Irohini Ede Yoruba, wadda marigayi Reverend Samuel Ajayi Kuroza ya kafa a Abeokuta a cikin shekara ta 1929, suka yi ta rubuce-rubuce ba ji ba gani a jaridunsu game da buƙatar Najeriya ta samu ƴancin kai. Wasu ƴan gwagwarmayar da suka haɗa da wani tsohon gwamnan jihar Ogun, marigayi Chief Olabisi Onabanjo, da ɗaya daga cikin waɗanda suka gaje shi, Chief Olusegun Osoba, da dai sauransu, sun shiga sahun ƴan kishin ƙasa da kuma ƴan jarida na farko da ke hankuran kafa haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƴan jaridar Najeriya. A yayin da suke Burtaniya ci rani, mutane irin su Chief Olu Oyesanya, lokacin yana cibiyar koyon aikin jarida ta London, wato London Institute of Journalism, ya kafa kungiyar ƴan jarida ta ƙasa NUJ shiyar Burtaniya. Kuma da dawowarsa gida Najeriya cikin shekara ta 1954, ya kama aiki da gwamnatin mulkin mallaka a matsayin jami'in yaɗa labarai, sannan ya jagoranci kafa kungiyar ƴan jarida ta Najeriya cikin shekara ta 1955. Waɗanda su ma suka zama jigajigan jami'an ƙungiyar a lokacin sun haɗa da marigayi Mabolaji Odunewu, wanda shi ne ma shugaban ƙungiyar na farko, Alhaji Latif Jakande, wanda daga bisani ya zama gwamnan Lagos, shi ne ya taimaka wajen kafa majalisar NUJ ta biyu kuma ya kasance ɗan ƙungiyar a shiyar Lagos. Ƙungiyar NUJ na ƙunshi da matakai uku, wato da sakatariya ɗin ƙasa ko National Secretariat, da majalisun jihohi da birnin tarayyar Najeriya Abuja ko State Council and FCT, da kuma rassan gidajen labarai ko chapels. Duka waɗannan matakai ukun na ƙarƙashin shugabancin ciyamomi da sakatorori da ma'aji da dai sauransu, in banda matakin tarayya da ke ƙarƙashin shugaba ko president a maimakon chairman. A yanzu haka, NUJ na da majalisu ko council a jihohi 37 da yankuna ko zones 8 da kuma rassa ko chapters 740. Sannan akwai wasu ƙungiyoyin masu alaka da NUJ irin su ƙungiyar mata 'yan jarida ta Najeriya na Watch a takaice, da ƙungiyar editoci a Najeriya, da kuma ƙungiyar marubuta labaran wasanni a Najeriya su wan a takaice. Headquarter NUJ ta tarayya na birnin tarayyar Najeriya Abuja. Waɗanda suka shugabanci NUJ zuwa yanzu su ne: na farko, Mabolaji Adunewu, daga shekara ta 1955 zuwa 1959. Sai Peter Ayeni, daga 70 zuwa 72. Sai Alhaji Saka Fagbo, daga 72 zuwa 73. Sai Chief Abimbola Odulami, daga 73 zuwa 75. Sai Alhaji Sidi Ali Sirajo, daga 75 zuwa 77. Sai Chief Michael B. Asaju, daga 77 zuwa 80. Sai Alhaji Bola Adedoja, daga 80 zuwa 85. Sai Chief George Izobo, daga 85 zuwa 89. Sai Alhaji Muhammad Sani Zoro, daga 90 zuwa 94. Komran Ladi Lawal, 94 zuwa 95. Mr. Bonisi Aweha, daga 96 zuwa 97. Lanre Ogundipe, 97 zuwa 99. Prince Mad Adeyemi, daga 99 zuwa 2006. Sai Akawo Adenege Ademele, daga 2006 zuwa 2009. Sai Comrade Muhammad Garba, daga shekara ta 2009 zuwa 2015. Daga nan sai shugaba mai ci, wato Mr. Abdul Wahid Odusile, wanda kafin ya zama shugaba na NUJ ranar Asabar 25 ga watan Yuli, shine babban edita ko managing editor na jaridar The Nation. Game da yadda kungiyar ke kare mambobinta kuwa, akwai ka'idojin da take amfani da su da ake kira Code of Ethics wajen auna gaskiya ko rashin gaskiyar mamba idan buƙatar hakan ta taso. Akan buwa mamba kadi idan ya cancanci hakan. Game da matakan ladaftarwa kan 'yan kungiyar da sukan zama 'yan amshin shatar gwamnati, kamar yadda masu tambaya ke zargi kuwa, shima ka'idar ta Code of Ethics akan yi amfani da ita a matsayin ma'aunin zaman ɗan jarida ɗan kore ko aka san hakan. Idan ƙungiyar ta tabbatar da laifi kan mambanta, takan ɗau mataki kama daga dakatarwa zuwa kura kwata-kwata, ko kuma barin hukumar da ta dace ta yi aikinta a kansa. Ƙungiyar NUJ dai mai zaman kanta ce, ma'ana ba ta ƙarƙashin wata gwamnati ko hukuma. Sai kuma amsar tambayar su Hadiza da Ummi, matan Muhammad mai kayan miya Gombe, masu son sanin adadin firaministocin da Burtaniya ta yi zuwa yau. Game da wannan, ga abin da ya samu. To, malamai Hadiza da Ummi, firaminista 76 aka yi a Burtaniya kawo yanzu. Na farko shi ne Sir Robert Walpole, daga shekara ta 1721 zuwa 1742. Sai kuma Spencer Compton, daga shekara ta 1742 zuwa shekara ta 1743. Sai Henry Feltham, daga shekara ta 1743 zuwa shekara ta 1754. Sai kuma Thomas Feltham Holmes, daga shekara ta 1754 zuwa 1756. Sai William Cavendish, daga shekara ta 1756 zuwa 1757. Sai kuma Thomas Feltham Holmes, wanda ya sake yi daga shekara ta 1757 zuwa 1762. Bari mu tsallaka sosai zuwa jerin firaminista shida na baya-bayan nan. Za mu fara daga Margaret Thatcher, wadda ta yi daga shekara ta 1979 zuwa shekara ta 1990. Sai kuma Sir John Major, daga shekara ta 1990 zuwa shekara ta 1997. Sai Tony Blair, daga 1997 zuwa 2007. Sai Gordon Brown, daga shekara ta 2007 zuwa 2010. Daga nan sai Right Honorable David Cameron, daga shekara ta 2010 zuwa ranar Laraba 13 ga watan Yuli na wannan shekarar ta 2016. lokacin da Theresa May, 'yar shekaru 59 da haihuwa, ta zama Prime Minister bayan abin da ya biyo bayan ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai har David Cameron ya yi murabus. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya hada mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
Kafin mu ci gaba ga wannan sanarwa.
Mai sauraro kunnan kanawa.
To ƙara nauku ka sha labari.
Sashin Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa.
Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana.
A maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista.
Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe 9:30 na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe, da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe 8. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci.
Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumansu.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email. Malam Garba Sabiola Gashuwa jihar Yobe ya rubuto ne yana cewa, Salam VOA Hausa, ya kamata shugabannin ƙasar Sudan ta Kudu su yi murabus daga kan karagar mulki domin a kawo ƙarshen zubar da jinin al'umma. Shugaban ƙasa Buhari, ka sani cewa sai ka cire rigarka ta mutunci, ka saka daidai da wanda tsagerin Niger Delta Avengers suke sanye da ita ne kawai za ka iya kawo ƙarshen zagon ƙasar da suke wa tattalin arzikin ƙasarmu. Wannan saƙo ya fito ne daga wajen Aliyu Usman Taka Lafiya Birnin Kebbi. Shi kuma Baffa Haruna Bajoga ya rubuto ne yana cewa, Assalamu alaikum VOA Hausa, ku gaya wa ƙasashen duniya cewa idan suna son a kawo ƙarshen ta'addanci a duniya, to sai sun haɗa kai sun daina munafurtan juna wajen yaƙar ta'addanci, domin a fili take cewa ƙasashen da suke ba da gagarumin gudunmawar ƙara haɓaka ayyukan ta'addanci a lungu da saƙo na duniya. To, kamar yadda kuma muka saba, za mu ƙarƙare shirin da taƙaitattun labarai.
Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ƙasar Sudan ta Kudu na hana mutanen ta fita daga cikin ƙasar da gangan. Wata mai bincike a Amnesty, Elizabeth Deng, ita ce ta faɗi haka cewa hukuma ita ke hana mutane fita ta hanyar bawa kamfanonin zirga-zirgar jiragen sama umarnin ƙin ɗaukar duk wani namiji ɗan Sudan ta Kudu da ke yunƙurin shiga jirgi don ficewa daga ƙasar ta hanyar bin garin Juba, babban birnin ƙasar, da ma masu bi ta hanyar mota a kan iyaka su shiga Uganda daga garin Nimule. Jami'an Turkiya sun ce an kama wasu daga cikin sojoji 2,839 da suka hada da manyan hafsoshi wanda suka yi yunkurin kifar da gwamnati a shekaran jiya Juma'a. Haka an bada rahoton dakatar da alkalai kusan 2,745 bisa zargin alaka da wani malamin addini Fethullah Gulen wanda yake zaune a nan Amurka. A yau Asabar, kasar Faransa ta fara hutunta na makokin da ta bayar a duk fadin kasar na mutane 84 da wani mai mota ya halaka cikin su har da yara guda 10 da wasu guda 200 da suka jikkata.
To Allah ya kyauta. Masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan. Sai kuma da misalin karfe 9:30 na dare a gugun Najeriya muke sake gayyatar ku domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki, nake mana fatar alheri. Sai anjima.